السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة 23 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 436 insha Allah ta'ala. Zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci. Muna karatu a cikin, mun gama suratul an'am a jiya, insha Allah ta'ala zamu shiga suratul a'raf a yau insha Allah ta'ala. Zamu tashi aya ta farko suratul a'raf insha Allah. Kafin nan ga tambayoyi. Wani ya ce assalamu alaikum, bayan ya ce yana so a yi masa bayani ko kuma a yi masa ƙarin bayani kamar yadda aka ce Dajjal zai hada zamani da Muhammadul Mahdi kuma da Annabi Isa, kuma Annabi Isa zai sauko a wannan zamani har ya kashe Dajjal. To an ce Muhammadul Mahdi zai yi shekara 7 ne kawai, sannan Dajjal kwanan da zai yi na farko ma shekara 40 ne, sannan kamar yadda ya rubuta. Sannan an ce Annabi Isa shekara 7 zai yi. Malam Choya ya mai shekara 7 Muhammadul Mahdi a cikin bracket wanda ya riga mai shekara 40 zuwa Dajjal kenan, inji yadda ya rubuta. Sannan mai shekara 7 Annabi Isa alaihi salam yazo ya kashe mai shekara 40 Dajjal kamar yadda yake ta maimaitawa. Kuma lokacin da yazo Muhammadul Mahdi yana raye har ma yayi limancin sallah, shi kuma yana da cikin mamu. A wannan duk abin da ka faɗa kai ka fasa ka rusa abin da muka faɗa yau, saboda haka shi yasa ba za ka gane ba wani ƙarin bayani da za a maka. An yi ƙarin bayani a wancan lokacin, an ce ma Dajjal zai kwana 40, kwanansa na farko kaman shekara, kwana na biyu kaman wata, kwana na uku kaman sati, sauran kwana 37 kaman sauran kwanaki. Ka harguta ka ce zai shekara 40, kace shekaransa na farko ma kaman shekara 40, kai ta shekara 40 dai, kwanansa na farko kace kaman shekara 40. Ba haka aka faɗa ba. Dama in taron jama'a ya ɗan abu nan ya haura, in mutane sun taru kowa da yadda yake jin abu kuma yake riƙewa, shi ba duk abin da za ka faɗa ka yi ƙoƙari ka lazumci inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya. In iyanan ne ko mutum ya zagaya ya dawo ma zai dawo daidai insha Allah ta'ala. Amma in kai shugona da iri kana caccaka, to wani zai ce in ya fita sai imaninsa ya wuce naka. Saboda kai ma ka suke manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai imaninsa ya wuce naka. Shi a ganinsa kai ma ran da ya taso da wani tsabar imani cikakke ba kai saka tsaye da shi ba. Saboda kai ka fara fadamta mata imanin da ya wuce manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ya tattaku akan haka ya tazu kamar yadda ake faɗa, ya zama ya an caja shi da abin da ba manhaji ba. Ran da ya tashi kawo nasa ba wanda ya sai tsaye da shi. In ka ce a'a ba haka nake nufi ba, zai ce kai ma imaninka koma gefe kawai. Saboda haka shi yasa ake ta cewa alazumci manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda in ana magana a gaban jama'a kowa da irin yadda yake daukan abu, kowa da girman kwakwalwarsa, kowa da basiransa, Allah ya samu dace. Wannan kuma bayan yayi sallama yace uhibbuka fillah ahabbaka Allahu allazi ahabbtana fihi wa nas'alu subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fi jannatil firdaus bi hadha al-hubb. Yace malan da aka ce aljanna akwai hurun ain, matan aljanna kenan a bracket yace, ga wanda suka mutu suna salihan bayi. To malam ga wanda salihan bayi mata ne kuma ba su yi aure ba a nan duniya, wato ba su yi aure a nan duniya ba, su kuma akwai mazansu ne a aljanna, kuma an kira mazan ta wani suna ne. Sannan sake cikawa da addu'a. Amuna mata insha Allah ta'ala aljanna, cikan ni'imar aljanna shine mata ga namiji, kamar yadda kowa rayuwar duniya ne, tun daga gwagwarmayar da mutum yake koyan aiki ne, sana'a ne, yaron shago ne, mene inda yake so yaje kawai shine ya aure, da jami'a da mai duk da yake yi shi za kawai cikan ni'iman. Kaga misali Allah subhanahu wa ta'ala da yana magana aljanna a suratul baqara ayoyin abunan farko, da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce menene bayan ya ce wadannan menene ina kafin inna Allah la yastahi wa na'ir wa bashir alladhina amanu wa amilus salihati, yace anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها شنسيت ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا سورة النساء ما قال شنسيت ولهم فيها أزواج دوكا ما تنسوني نكر شيء يعني دوة نيمة إنبا أنك لا ما تبا إنك وان ديك مكلف نيواتو يبلغ إنبا أنك لا ما جنن ya samu mata ba, to gaba daya abun baya cika sosai. To shine sake magana. Sannan kuma mata aljanna asalin mata shine a boye suke a aje, namiji kuma kullun garari yake yana neman abinci, amma mata a boye suke a gida. Shi yasa ake fadan aljanna, kada ita fadan na ni'imomi a dauka cewa za a yi ta garari tukunna sai tun daga baya a nemo aure, mutum ya yasa ya samu, inda ya sa ba bai samu ba, sai aka fadi kawai akwai matan a can suna aje a boye, don mata ma a duniya a ajiye suke a ɓoye, wasu Allah ya kaddara musu za su rasu su rayu a duniya su rasu suna ƴan mata ba su taɓa yin aure ba. To waɗannan an tanada musu mazaje na ƙwarai ko na nan duniya, dama mazan duniya wanda suka yi gwagwarmaya su ne suke komawa aljanna. Don haka akwai mazaje daga cikin mutane wanda suka cancance su, ai mazan ma akwai samari wanda suke rasuwa, akwai wanda ba ma ko ya akwai wanda suke rasuwa ba su taɓa yin aure ba. Don haka akwai irin wa'innan Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya. Babu wani abu na cikan ni'ima a aljanna wanda mace take bukata ba za ta samu ba. Cike akwai shine a ce ta yi aure ta samu miji. To akwai mazaje salihai ma, ba ma wanda akwai taba kidi taba karatu a nan duniya ba. Saboda haka Allah ya sa a dace. Sannan nan kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullahi, yace yana okay, tace tana shayarwa ne, sai jinin al'ada ya zo mata bayan ya dauke da kwana biyar. Bayan ya dauke da kwana biyar sai wani ruwa kuma mai kalan brown ya zo mata, da daddare ta ce ya zo. To sai ta wanke kuma ta dauki azumi, shin yaya matsayin azuminta? A azuminta yayi, za ki ci gaba da azumi kuma za ki ci gaba da ibada, kamar yadda aka ansa tambayoyi har sau biyu daban-daban irin wannan, duk abu ɗaya ne. Za ka za ki ci gaba da azumi kuma sannan za ki ci gaba da ibada, azumin yayi, wallahu a'lam. Wannan kuma ce assalamu alaikum wa rahmatullah, tambayar sa ita ce me hukuncin yankan da aka ce bismillahir rahmanir rahim, ya halatta a ci wannan yankan? Ban gane me yake nufi ba. Okay, an ce bismillah har an karisa ar rahmanir rahim, to wallahu alam na ga wannan ban gaskiya ban sani ba, wallahu alam. Wannan kuma ce assalamu alaikum, bayan sallama da fatan alheri shi ma da abuna addu'a, ya tambaye ta yace malam kayi magana idan mutum ya gama tahiyya a sallar sa na farilla ko ta nafila, akwai bukatun yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu. To malam sautari, idan mutum yana bin sallah a jami'i kafin yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam har ma yayi addu'ar, sai ka ga liman yayi sallama, to anan malam me yayi hukuncin wannan rashin yin addu'ar? Babu komai a kansa, a liman ya riga ya dauke, tunda liman ya karanta nasa yayi sallama, to kai jagora ne, bin liman wajibi ne dab da dab, da yayi abu kawai sai mutun yayi. To anan kawai ba za ka tsaya yin addu'ar bayan liman ya riga ya sallame ba, kuma sallar ta yi insha Allah ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. wannan na gaba kuma yayi sallama bayan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ce malam sai dai ce ni ce nake da kanni biyu maza daya ya bar gida tsawon shekara 4 saboda wani sa'in sa da ya shiga tsakaninsa da wani akan haƙƙin tunda suka yi akan haƙƙi tunda suka yi wannan abu har yanzu bai dawo ba. Idan aka ji labarin sa in ka je sai ya buya, wanda ya je neman sa ma har ya gaji ya dawo ba zai dawo ba. Kake buƙatar mala a taya ta addu'a, Allah ya sa ya dawo. Shi kuma ɗayan idan aka kai shi karatu sai ya fara yawace, idan aka masa karatun bai ganewa har ya dawo gida. Shine nake roƙon malam ya taya ni da addu'a, Allah ya bashi sa'a, amin. Wannan addu'o'i ne kenan take buƙata, ina ga aka shigo da sunan, tana buƙatar a taya ta addu'o'i ne kan wannan ƙanne nata guda biyu. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu, ya shiryar da su baki daya. Wannan kuma ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Bayan yayi addu'a yace da farko malam yayi mafarki ne, yace shi yayi mafarki ne ya ga maciji, ko mafi yawan lokuta idan ya manta ya kwanta bacci bai yi azkar ba sai ya ganshi, wato sai ya ga maciji ko kare. Idan ya bada labari sai a ce masa wai mafarki da karnuka alama ce ta zai haifi ƴaƴa da yawa. To malam shi waɗannan maganganu suna da tushe a shari'a, ma'ana ya halatta a yi bayanin meye mafarki ya ƙunsa a shari'a, ƙwarai ya halatta, sai dai ba kowa bane ke, kuma ba kowane malami ba. Abu ne za a iya fassara mafarki kamar yadda akwai annabawan Allah masu fassara mafarki, annabi Yusuf alaihi salam yana fassara mafarki, sannan malamai suna fassara mafarki lura da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda mafarkin ya zo, da kuma bayanai kamar Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala ya wallafa littafi Ta'thirul Anam fi Tafsiril Ahlam ko Ta'thirul Anam fi Ta'biril Manam. Duka wannan littafai ne za ka gansu da yawa a cikin wanda dukan suna bayanin mafarkiya ne. In mutum ya ga maciji a cikin bacci kaza ne, in ya ga kaza kaza ne, in macijin ya ganshi a yanayi kaza ya zama kaza, fassarar mafarkin kenan. In kuma ya ganshi a yanayi kaza ya zama kaza, to ba kowa bane yake fassarawa. Don haka sai malamai wanda Allah ya musu baiwa a wannan bangare su ne suke fassara mafarki. Sai dai kuma in an tambayi mutum in ya san abin da su wa'innan malaman suka rubuta a littafinsu yana iya fassarawa, to sai dai wani sai fassarar mafarki yana buƙatar shi mutum ɗin da kansa, ga kuma su waɗanda suke fassara mafarkin ba ga mu wanda mu makarantawa wani sai muke a cikin littafansu ba. Yawa don haka kuma sannan sanin fassarar mafarki wani sai yakan jefa mutum cikin wasu tunane-tunane da wasu abubuwa. Wani abun in an fassara mafarkin za ga wani abu ne kuma ga shi ya riga an fassara, kamar yadda annabi Yusuf alaihi salam ya riga ya fassara wa wancan cewa abun da ya gani a mafarkinsa shine zai mutu, kuma ya fassara masa, to ya za a yi ko dai al'amru ladhi fihi tastafiya. To shi yasa fassara mafarkin kawai an gani in mummunan mafarki ne, annabi sallallahu alaihi salam ya ce mutum ya yi isti'aza, ya nemi tsarin Allah, wato ya juya ta gefen da yake, ya yi tofi ta gefen hannun hagu, shikenan kawai yana farka a birgice saboda wannan abu, sai nemi tsarin Allah daga abun da ya gani sannan ya yi tofi, ba abin da zai same shi da izinin Allah. Kaga wannan kawai shi yafi sauki. In mummuna ne ya nemi tsarin Allah, in kyakkyawa ne ya nemi fatan alheri, in alkhairi ne Allah ya tabbatar. Sannan wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, tambayar fa ya ce tambayar su shine sun yi change of course ne wai, wato daga faculty of science zuwa faculty of education, suka canza zangon karatu daga can tsangayen zuwa waccan tsangayen, sai suka biya kuɗi, wato yace school fees naira 22,000. Daga baya kuma sai wanda suka biya a bayansu sai zama su kuma sun biya 17,000 naira 17,000. Sai aka ce wannan shine asalin kuɗin school fees, sai mu aka ce mu ba da sunanmu za a dawo mana da 5,500. To gashi har yanzu shiru shine muke son malam ka taimaka ka tunatar da hukumar makaranta da a dawo mana da sauran kudin mu. Sannan na biyu kuma yace malam kuma kai nasiha ga masu ga masu yara a shago kan yin adalci. Malam na kai shekara 20 tare da wani wato tare da mai gidana, na kai shekara 20 tare da mai gidana amma ya ki ya bani jari, kuma nayi kokari na samu yaki ya barni nayi kasuwa nayi kasuwanci tare da shi, kuma ƴan uwansa da suka zo a bayana su sai ya ba su jari, ni kuma sai dai wai in matsala ta same ni ta taso in je in tambaye shi in roke shi wani abu. Bayan kwana biyu sai ya dinga gaya wa mutane cewa shi ya mun kaza. To wannan shine abin da yake so a yi nasiha akai, wannan ana nasiha akai yawanci kullun insha Allah ta'ala. Sannan kudin makaranta kuma kai ka kawo maganar makaranta, ka kawo maganar mai gidanka duka biyu. To insha Allah ta'ala makaranta wannan su kan dama bisa tsarin su ne, saboda haka in dai sun ce za su biya ku, muna fatan insha Allah ta'ala su biya ku. In kuma akwai kuya sai ku je ku samu wanda abun ya cancanta sosai, wanda abun ya shafa. Yawanci irin wannan abubuwan zaka samu an kawo su ba tare da amma bayanin cikakken abun da yake gudana ba, da zaka tambayi wani wanda abun ya shafe shi shine mai gudanar da abun ko biyan shi kuma yana ma wani bayani daban, sai ka ji abun daban ne. Saboda haka biyu wanda ya dace na san insha Allah ta'ala in dai akwai haƙi ya kamata a ce an dawo mutum da shi. Don haka in kuma kun tabbata hakan ne sai ku gaya mana ko ku gaya wanda suka dace a cikin abun nan, in ko kuna ga kaman ko kuna jin nauyin samun abun nan tunda mu yawanci mun dan saba da juna, in har da gaske hakan ne sai mu je mu samu wane ne abun ya shafa, sai mu je cikakken bayani. Ba mamaki wani abu ake cikin ni ko ba a gama ba ko wani abu nan, wallahi ta'ala ala. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu, sai Allah ya kai mu gobe za a ci gaba da tambayoyin da suka saura da wanda ba su mu. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Insha Allah ta'ala za mu tashi suratul A'raf ayan farko insha Allah ta'ala, muna fatan Allah ya samu dace.
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى
سوره الاعراف الحمد لله الله سبحانه وتعالى يسي باين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م صاد وانا الف لام ميم صاد suna daga cikin huruful muqatta'a wato harufa wanda Allah subhanahu wataala yakan bude wasu surori na alqur'ani da wa'ina harufa don tabbatar da girma da muhimmancin bayanin da zai zo bayan su. Zaka sai a kawo su don su gajiyar da kowa, shi yasa ma abinda jumhurin malamai suka tafi a kai wajen ma'anan wa'innan harufa shine Allahu a'lamu bi muradihi bi, Allah shine ya san abinda yake nufi, cikakken ma'anan wa'innan harufa din Allah subhanahu wataala shine ya sani. Amma zaka samu kauluka daban-daban wato maganganu daban-daban wajen kokari wajen fassara wa'innan, ko kuma wajen bayyana cewa wa'innan harufa din lamun yana nufin kaza, mimun yana nufin kaza, sadun yana nufin kaza. Kamar misali lamu yana nufin alif da lamun suna nufin Allahu, mimu yana nufin mufassilun ko kuma yufassilu albayan fasilan ko wani abu. Wannan duk za ka samu an jingina su ga sashin sahabbai da sashin tabi'ai, amma isnadan abu malamai suna magana a kansu. Sai za kawai in an koma maganan cikakken bayanin ma'anan wa'innan harufa, shi ne kawai za ta ma Allah shi ya fi san abin da yake nufi da su. Don gaba da kawai ka huta, duk sauran bayanan wannan wahayi ka faɗe shi ba. Amma za ka ga wani sa'i a ce ma'anansa kaza ne, ma'anansa kaza ne, abin da yake nufi ma kaza ne. Duk gaba ɗaya za ka samu kowanne ana iya faɗin wani abu na tsokaci a kan isnadin wannan bayani ko kuma akan cikan fahimtar cewa haka abun yake, domin za ka samu ba za ka samu inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa mutane kai tsaye cewa ga abun da suke nufi ba. Za ka huruful muqatta'a Allah ya kawo su ne don ya zama, wasu suna cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat, suka ce huruful muqatta'a suna daga cikin mutashabihat. Duk dai wa'innan abubuwa ne na istihadin malamai tun daga tabi'ai da makamantansu. Ana jingina maganganu yawanci zuwa ga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, saboda kasancewansa habarul umma wa turjumanul Qur'an. Shi yasa akwai uruk, hanyoyi na risko tafsiri ga Abdullah ibn Abbas, hanyoyi sun fi abunan biyar, amma mafi yawansu gaba ɗaya ba su inganta ba. Amma an zaɓi a jingina tafsiri zuwa gare shi ne saboda an san cewa shi ne habarul umma wa turjumanul Qur'an. Don haka daga an ce Abdullah ibn Abbas ya ce a tafsiri, sai ga kawai hankalinka ya kwanta. Ko kuma an ce wannan an rawaito ne daga Abdullah ibn Abbas, sai ga mutane sun hankalinsu ya tafi kan cewa lalle haka fassaran take. Saboda ya yi zurfi ya wuce kowa, har cikin sahabbai shi ya zarce mutane wajen sanin tafsiri. To shi yasa ake jingina maganganu zuwa gare shi. Har cikin fassara irin huruful muqatta'a akwai abubuwan da aka jingina zuwa ga shi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, wanda malamai da yawa suka ce ba su sallama ba saboda rashin ingancin haka. Don haka mafi sauki kawai ka ce Allah shi ya san abin da yake nufi da wa'innan huruful muqatta'a. Amma Allah ya kawo su cikin Alkur'ani don ya ƙara tabbatar da mu'jizar Alkur'ani da kuma gajiyar da duk wani mutum ya iya kawo wani abu wanda yake nayi kama da Alkur'ani. Babu wanda zai iya kawo. Qul la inni jama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Sannan ko da misalin aya ko da misalin sura duk an kasa, to shine Allah subhanahu wata'ala in kaga an fara da su, to za ka ko da ana magana akan wani babban al'amari ko alqur'ani mai girma kamar yadda wannan sura din ta fara, ko kuma tauhidi. Misali surat Ali Imran sai alif lam mim sai ta Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum, kaga wannan yana magana akan tauhidi. Sai alif lam mim sai ta zalikal kitabu, kaga suratul baqara yana magana akan alqur'ani. Shine nan ma alif lam mim sad, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san abin da yake nufi. Sai ta kitabun unzila ilayka, alqur'anin nan wani littafi ne, littafi ne wanda yake unzila ilaika, aka saukar da shi zuwa gare ka. Fala yakun fi sadrika harajun minhu, to kar ya zamanto akwai kunci a zuciyarka game da alqur'ani, kai ta damuwa saboda mutane ba su imani da shi ba, ko kuma a'a mutane ba su gane shi ba, ko ba su yarda da shi ba, ko kuma kai ta damuwa wajen sai kaga cewa ka rike ko ka haddace, ko kuma kai ta damuwa in baka ta karantawa ba haddan zai kubuce. A Allah subhanahu wataala ya ce ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, ba mu saukar maka alqur'ani don ka shiga wani hali na wahala ba. Sannan la tuharrik bihi lisanaka litajala bi, Allah subhanahu wataala ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin malaika jibrilu ya gama saukar masa ya fara kokarin cewa zai karanta, duka wannan an hana shi. Yana haka ne don wai himmar ya haddace kar abun ya kubuce. Allah ta duk wannan magana din Allah subhanahu wataala shine ke daukan nauyi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, Allah shi ke daukan nauyin tara alqur'ani ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma karantar da shi alqur'ani yadda ya kamata. Daka wannan littafi an saukar da shi zuwa gare ka ne, to fala yakun fi sadrika harajun minhu, kada zamanto cikin kirjinka akwai wani damuwa da kunci da wahala daga shi wannan alqur'ani din. An saukar maka shi ne litunzira bihi, don kai gargadi da shi alqur'ani. aikin alqurani kawai, wanda duk da yake daidai ba, wanda duk ya saba wa Allah zai shiga bala'i a gurin Allah, zai shiga azaba, Allah zai azabtar da shi ko wani abu, wannan shine gargadi ga bayin Allah, haka alqurani yake. Wasu ayoyin kuma suna albishir ga bayin Allah, wanda duk ya aikata kaza zai samu rahamar Allah, wanda duk yayi kaza zai samu kaza na ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala yake bayyanawa. Haka alqurani Allah ya saukar da shi ne litunzira bihi, don kai gargadi da shi ga mutanen da suke sabon Allah. Wa zikra, don ya zamanto kuma tunatarwa, lil mu'minina, ga mu'mine waɗanda suke bautar Allah. In mutum ya bi Allah, ya bi abin da ya aika, ya umarce shi da shi, to zai shiga cikin rahamar Allah. Don haka Allah yana tunatar da mu'mine su yi aikin da ya kamata su yi, kuma sannan su aikata abin da Allah yake su aikata. Wannan shine abin da yasa aka saukar da alqur'ani gare ka, amma ba wai ka shiga cikin kunci ko damuwa ba. Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ya ku bayin Allah ku bi abin da aka saukar zuwa gare ku, min rabbikum, daga Allah mahaliccin ku. Duk abin da aka ce alqur'ani ne Allah ya saukar da shi, to ku bi. Wala tattabi'u min dunihi awliya, kar ku bi wasu majibinta koma bayan Allah, kar ku ce wane kuke so ko kuma wane kuke bi. Alhali abin da yake kila zuwa ga abishi ya saba wa Allah, kar a bi shi. Duk wanda yake kila zuwa ga abin da ya saba wa umarnin Allah, wannan bai dace ba a bi shi, ko da kuwa mala'ika ne, ko da kuwa annabi ne, ba a bauta musu, ko da kuwa mahaifi ne ya kila mutum zuwa ga sabon Allah, wannan ba a binsa. Amma cikin komai za a yi biyayya ga mahaifi, za a yi biyayya ga mahaifiya, banda in sun yi umarni da sabon Allah. Don haka Allah subhanahu wata'ala ta ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi abin da aka saukar muku zuwa gare ku, min rabbikum, daga Allah mahaliccin ku. Wala tattabi'u min dunihi awliya, kar ku riki wasu majibinta ko ma bayan Allah ku rinka bin su, a kar ku yi haka. Allah ta qalilan ma tazakkaruna, kadan ne kwarai, lokaci kadan ne kwarai kuke wa'azantuwa, ko kuma qalilan ma, mutane kadan ne kwarai suke wa'azantuwa, ko kuma qalilan ma, dan lokaci kadan ne kwarai tazakkaruna kuke wa'azantuwa, ku rike abun da Allah yake abi. Wato lokacin da yake wa'azantuwa yayi kadan, mutanen da suke wa'azantuwa sun yi kadan, in an auna da lokacin da ake da shi ba na wa'azantuwa ba, wato lokacin shagala da sharholiya yafi yawa, amma lokacin wa'azantuwa dan kadan ne. Kaga misali, ko da ayyukan alkhairi da ake a cikin watan Ramadana, amma watannin su 12 ne, amma kaga shi Ramadana kwa ɗaya ne, kaga yayi kadan akan in kwatanta da watannin. Duk da kasancewarsa yayi kadan, a cikin Ramadanan ma masu sabon Allah kuma sun fi yawa. Duk da cewa ya kamata a ce ana bautar Allah, ana yin abin da ya dace, to masu sabon Allah sun fi yawa hatta a cikin Ramadana. Kai ko da kuwa a cikin musulmi zalla ake magana, bar ma magana wanda ba musulmi ba, waɗanda suna nan ɗimbin yawa suke da shi. Sannan a cikin musulmi kansu ka ce bari a ware su sai azumi daidai da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da azumi. Babu maganganun da basu dace ba, babu ayyukan da basu dace ba, azumin kawai ake tsantsa domin Allah. To in ka duba cikin jama'a zaka samu sun yi kada. Don haka Allah subhanahu wataala yake cewa qalilan ma tazakkaru. Na'am.
Wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kam min qaryatin ahlaknaha, dewa daga cikin birane, alqaryu dewa, ahlaknaha mun halakar da su, faja'aha ba'suna bayatan, sai kamun mu yazo musu, bala'in mu yazo musu sakamakon sabon da suke yi, wato sai kamun mu, azabar mu, halakarwar mu ta zo musu, wato sakamakon ayyuka da suke na sabon wanda aka hana su ba su daina ba, ko annabawan su, manzannin su sun hana su sun ki su daina, ko kuma sun ci gaba da yi bayan ya kamata a ce sun bari. To Allah subhanahu wataala sai yake bada labari sai kamun mu yazo musu, halakarwan mu tazo musu, bayatan wato suna masu baccin dare, wato suna masu baccin dare, aw hum qa'ilun, ko kuma suna masu baccin rana, qailula. Haka bala'in mu yazo musu basu ba zato ba tsamani, bayatan suna masu baccin dare, suna bacci kafin su wayi gari, sai suka wayi gari da bala'i, ko kuma suna masu qailula, suna cikin bacci sai suka farka da bala'i. Haka nan Allah subhanahu wataala yake kama bayinsa idan har sun saba wa manzannin da ya aiko musu, ko kuma in sun saba wa ayoyin Allah na gaskiya waɗanda suke kiransu zuwa ga bautar Allah, ko kuma idan sun saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu nusar da mutane zuwa ga gaskiya, to Allah subhanahu wataala yakan iya kama bayinsa ta inda ba sa tsammani. Sai dai mu al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya alƙawarin ba zai kama mu irin kamun da ya yi wa al'ummomin farko, a shafe su gaba daya, a sake taso wa ƴansu ba, ko kuma a halakar da su gaba daya. Wasu an halakar da su ta hanyar nitsarwa a ruwa, wasu an halakar da su ta hanyar tsawa ta gama da su, duk gaba daya su mutu ya zama babu wani saura saboda sun kafirta, sai dai mu'minan kawai ake tseratarwa. Wasu an halakar da su da iska, guguwa ta zo ta sassare su ta wuce, shikenan an gama da su kenan. To al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya alƙawarin rashin halakar da su, za su yi ta zama ila yawmil qiyamati. Sai dai kawai in sabo ya kai sabo, su ma Allah zai jarrabe su da tashin tashina da kuma rashin nitsuwa da rashin kwanciyar hankali. Duk lokacin da kaga rashin kwanciyar hankali da sabo, kar ka dauka Allah daga Allah ne kai tsaye kawai, a sakamakon abin da mutane suka aikata ne, sakamakon sabo rashin bin dokokin Allah shi ke kawo irin waɗannan abubuwa. Daka Allah subhanahu wataala ya ce ya halakar da al'umomi da yawa kafin al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ga halakarwar mu ta zo musu, kamun mu ya zo musu, azabar mu ta zo musu, bayatan suna masu baccin dare, suka wayi gari da azaba. Kamar misali a ashabul abuna mazra, wanda suka tashi su ma za su tafi su je su sare ta, su hana miskinai abuna haƙoƙinsu. Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari, fa asbahat kasarin, ta wayi gari kawai, kai ka ce wani gobara aka yi a cikin gonan. Fa tanadaw musbihin an gudu ala harfikum in kuntum sarimin, da suka shirya za su je su buwa, su je su yi abin da za su yi. Allah subhanahu wa ta'ala ce fa tafa alaiha qa'ifun min rabbik wa hum na'imun. To yawanci bala'i idan yazo, Allah subhanahu wa ta'ala yakan kawo shi sai kama mutane, haka aka tayi wa al'umumi. Amma al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah bazai azabtar da su ba matukar kana cikin su. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan an tsira, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana amanatun li ashabi wa ashabi amanatun lakum, ni ne wato security, kariya ga sahabbaina. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan ba za a halakar da al'umma ba, sannan duk abin da za su yi Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce a babu kyau, sai su bari, ko kuma wannan abu kaza kuskure ne, sai su dawo zuwa ga daidai. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan, sai sahabbai su kuma in an yi abu, sai a mun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi a gaban sa ya hana, ko kuma in kuna son alkhairi ku zo ku yi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, mun gan shi yana yin kaza. Daga sahabbai suka zama security ga al'umma. Amma lokacin da sahabbai suka kare, to sai zamanto an soma, kowa ya soma diban abu da kansa, wato sai zama ɗabi da kanka. Yawanci duk da cewa akwai salihan bayi, wato daga cikin salaful umma, manya-manyan malamai waɗanda suke magada annabawa, wanda suka gaji gadon Annabi sallallahu alaihi wasallam na ilimi da ya bari, basu gushe suna nusar da mutane zuwa ga alkhairi cewa su aikata ba, suna kuma hana mutane sharri, suna hana su aikatawa bayan sun bayyana musu. To haka nan al'umma take ci gaba da rayuwa. Allah subhanahu wataala ya yi alkawarin barinta, amma fa barin ta din nan ba zai hana in sabo yayi sabo a samu musiba ba, in sabo yayi sabo za a samu bara'i. Duk lokacin da jama'a suka dukufa akan sabon Allah, har yanzu ba sa jin kunyan Allah wajen sabo din, to Allah subhanahu wataala kuma zai kama su inda ba sa tsammani. Allah ya kiyaye mu. Da ta haka al'ummomi suka yi ta yi, fa ja'aha ba'suna bayatan wa hum na'uhum na'imun, ko dai zo musu wayi gari da shi ai auhum qa'ilun, ko kuma su zamanto suna qailula, wato qailula bacci rana. Allah ta fa ma kana da'awahum, an karanta Allah ta fa ma kana da'awahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin, abinda suke faɗa kawai iƙirarin su idan musibar mu ta zo musu, in musiba ta zo wa kowace al'umma, to iƙirarin ta kawai za ka yi tana cewa inna kunna zalimin, kai gaskiya mu din ma mun yi zalunci ne, shi yasa Allah ya bar mu haka. Saboda haka ko mu yanzu idan abu ya same mu wanda ba mu tsammani, kawai daga in muka yi nazari sai mu so mu tunanin to ba gashi mun bar kaza ba, ana ga gidajen giya, ana shaye-shayen giya, ana kaza, shi yasa mu din ma wata ila musiba ta same mu, ko kuma ga kaza ga kaza, kuma duk lokacin da musibar ta zo sai kowa ya koma ga Allah, kowa yana cewa Allah fiddamu, Allah ba mu mafita, Allah ba mu kaza. Alhali idan abun ya dauke kuma sai kuma a manta da cewa Allah fa shi ya dauke wancan abun, a ci gaba da bauta masa, a sai ya koma kuma, sai wasu kuma su koma shashanci, wasu kuma su koma izgili, wasu kuma su koma wasa da addini, a bar abun da da aka ce an bari lokacin da musiba ta zo. Shi yasa musiba in ta dauke wata ran sai ta dawo, wani sa'i in an ga kaman cewa a an samu sauki, to wani sa'i kuma sai abu ya sake dawowa. Saboda mai muwa ba ma barin sabo din, ko masu sabon su suka fi yawa, su suka fi yawa a cikin al'umma. Rashin sabon ya zama shine abun mamaki, ba sabon ne abun mamaki ba. A lokacin sabai sabon shine abun mamaki, yayi sabo daya can taya tawa duniya. Shi za aka san wanda yayi zina da kansa ya kawo kansa, ba wai kamo shi akai ba, ba wanda yake tunanin ma aje kawo mazinaci, ba wannan ba aikinsu ba ne, ba shine a gabansu ba. Shi kuma wanda yayi zinan shine da kansa ya ga cewa imaninsa fa yanzu ba zai iya rayuwa a duniya ba, ya fito a jefe shi. Yanzu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam tahirni, ka je ka tsarkake ni ya Rasulullah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai ya sake dawowa ta fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa tahirni ya Rasulullah, ni fa nayi zunubi, a tsayar mun haddi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake juyawa ta can daga karshe sai abika junun, kai kan mahaukaci ne, hauka ne ta same ka, yace ya Rasulullah lafiya ta kalau, ni kawai a tsayar mun da haddi. Kaga wannan imanin sa kenan. Haka algamidiya ta zo ta ce ya Rasulullah nayi zina, ga danan na haife shi ta hanyar zina, saboda haka a tsayar mun da haddi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a koma dai ki je tukunna sai kin aihu, dai ka kike nan, yace a da yake sai kin aihu. Aka manta da ita da ta aihu, ba zuwa kai aka nemo ta ba, ba kuma tsare ta akai da ta zo ta ce ta yi zina ba, a kyale ta akai, yace je ki cikin danginki sai kin aihu, ki zo ki bani labari. Ran da ta aihu kawai sai ta dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya Rasulullah a tsayar mun da haddi. Sai ce waye, tace ni sai wacce nazo wancan lokacin, nace ai sai ina da ke kuma cikin zina ne, to shine kace in koma sai na aihu, sai to kin aihu, to ki ne ki shayar tukunna sai kin yayi, ki koma cikin danginki, ba tsare ta kai a kurkuku ya taje abuna ana ta bayanai a duniya, ana yadawa a jarida ko dai ko radio ko duk wannan ba abu ne na gaske. Masu rashin ba imani cikakke bane ya kama su, amma wanda imani cikakke kama su suka zo suka fada, aka ba su dama, aka ba su chance na su gudu, na su canza ra'ayi. Duk wanda yace yayi zina inda da bakinsa yazo ya fada, ko an fara jifansa in yace ƙarya yake yi, to shikenan kawai ya zama haramun ku jefe shi sai ku fasa, in dai shi ne. Amma in kamo mutum aka yi an tabbatar da shi, to nan kan ko ya ce kaza ne, in dai an fara an zo tsaye da haddi, nan ba za a fasa ba. To suna zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kamo su, saboda ba wanda ya ce tunanin bari a yi zina, balle ma ya tsaya yana bincike ko ka laɓe a katanga kana kallon masu wuciya da daddare, ka fasa tasbihi, ka fasa karatun alkurani, kana kallon masu zuwa gida kaza ko masu shiga gurin nan, duk masu shiga gurin nan mazinata ne, ka zo kana faɗa wace ka tsaya kana kallo har ka ga mazinata. Saboda haka a zamanin sahabbai da ke gaba ɗaya alheri ne a zuciyar kowa, to ba tunanin bari a kamo suwa ne, bari a kamo suwa ne. To su kuma masu laifin da ya faru da su, su kuma su suka zo da kansu suka ce ai. Haka bayan ta shayar ta yaye ta sake dawowa, ha yanzu baki gane ba, baki da wani abun, ana so a kore wannan abun din da ta yi. Yace ba za ki tuba zuwa ga Allah, ki nemi gafarar Allah, Allah ya sitirce ki, kin zo kina bayyanawa. Ai da baki zo kin bayyana wa mutum da Allah ya sitirce, ba ki ta neman gafara a gurin Allah ba. Tace ita kam ina. To shi ne aka ce a jefe ta. Shi lokacin da ake jefe ta, abuna akwai lokacin da goshinta dutse ya daka, jini ya fatso, ya samu sahabbai, har ɗaya daga cikin sahabbai yayi magana mai zafi a kanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tsawa, yace kaifa laka bi imra'ati, yaya za ka yi da matar da ta bar taubatan, lau qusimat ala 70 min ahli al-madina lawasi'atuhu, da tubanta za a raba shi akan mutum 70 'yan madina. Su waye 'yan 70 'yan madina wancan lokacin? Duka sahabbai. To da an raba wa mutum 70 ta fi karfin su tuban nata. Kaga imanin ta kenan yake nuna mai lokacin da aka zo ana jefe shi bayan yi shi ma ya jajirce kawai sai an tsaye da masa da haddi lokacin da aka fara jefe shi ana jiwanta idan aka jefo dutse in yaga dutsen ba zai same shi ba sai ya yota gurin dutsen don ya same shi ana haka amma lokacin da rai ya soma isa wahala ta kai wahala sai juya ya soma tserewa ya juya yana guduwa sai sabbai suka bi shi suna sake jifa har wani ya zo ya jefe kafansa ya tasile shi ya fadi suka cigaba da jifansa aka zo ana bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya ce ya juya ya gudu ya ce hal la taraktumu da ya juya ya gudu me yasa ba ku kyale shi ba me yasa ba ku kyale shi ba ai tunda shi ya kawo kansa ya ce ya yi zina kuma ya ce a tsayar masa da haddi amma sai ya juya ya gudu da kun bar shi sai ya ba mu sani ba ya rasulullah to shikenan kaga ma'ana abinda ake so shine kowa kawai ya zauna cikin bautar Allah ba ma mai tunanin cewa ana sabon balle ya tunanin cewa haya kamo mai sabo to amma yanzu sabon ya mamaye ko ina to in sabo ya mamaye ko ina kuma to za a samu kamo daga Allah bala'i zai zo bai dace ba sai mu zauna cikin ni'imar Allah ko muna sabawa Allah zaka sai Allah ya dan girgiza mu don ko za mu fadaka mu tilu sai zaka ga wani sai kawai an firgita mu an shiga cikin firgiti duniyar ma ka rasa inda zaka yi ina ƴaƴanka ina suke ina babansu ina mata ina mijinsu ina waye duk sai kaga an shiga wani irin hali saboda wata firgiti da ta zo amma don ya zama darasi ga mutane shin zai zama darasi su gyara su koma ga bautar Allah ko kuma za su cigaba da sake ci gaba da imuwa da sabon Allah a lokacin da ake cikin firgiti da wahala da bala'i da za a ce a je a yi karuwanci mai shan giya ya fito ya sha wallahi ba za ka ga ya fito yana sha ba to saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa fama kana da arahum iz ja'ahum ba'suna duk lokacin da bala'in mu yazo musu sakamakon sabo da suke yi to ba za ka ji ikirarin su ba sai dai su rinka cewa inna kunna illa an qalu inna kunna zalimin sai dai ka ji suna cewa gaskiya kan mun yi zalunci ga gidajen giya nan a duk gari ga shaye shayen giya a gari ga zinaci zinaci a gari ga luwaɗi a gari ga zalunci a gari ga sace sace a gari ga murɗe ga danniya ga me ga ɗaya da dukiyar talakawa ga rashin adalci ga rashin girmama iyaye ga rashin mutunta mutane ga zage-zage ga ashare-ashare ga barazana ta ko ta ina kai inna kunna zalimin kai lalle mu din ma fa muna zaluntan kanmu za ka duk abin da kaga ya faru to fa sakamakon abin da muke aikatawa ne fa bi ma kasabat aidiku duk abin da kaga gani wa ma asabakum min musibatin duk abin da ya same ku na musiba fa bi ma kasabat aidiku sakamakon abin da kuka aikata da hannunku ne amma Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canjawa in kuna cikin ni'ima ba zai canja muku ba domin Allah baya kyashi wani ne zaka ga yana kyashi ya ga mutum cikin ni'ima ya tsaka wancan ne nan yayi mashin kwanan nan a masa karantsuwa ku kai shi kauye saboda kyashi ko kuma kawai mutum kana tuka motarsa ko direba yana tuka motarsa wani fa ya sayi feji kai baka ga gidi a cikin kudin ka ba yana kawo balan yana komai ya sayi feji kaga gidan da wani yake ginawa kawai sai kyashi ya shiga hasada ta shiga da kudin ka yasa ta wani abu alfahari ne tunda yana kawo ma balan yana kawo yarjejeniyar da kuka yi amma kawai kar ya gina gida don yana tuka motar ka kar ya gina gida arziki ka dauka motar ka sai arziki kadai ko kuma yana zaune a shagon ka kar ya gina gida duka wannan sai hasada ta shigo sai shaidan ya shigo shikenan sai ga an shiga cewa to yanzu gaskiya bari mu zuba masa ido kaga a dakatar da shi yanzu shi da shi ne manaja yanzu a mai da wani shi ne manaja wani kuma a yi baya-baya da shi ko kuma a kai shi guri kaza a zuwa duk wani hasada ne in dai baka gano tabbas gashi nan ya taba dukiyar ka ba baka da dalilin cewa ka yi masa kasa don kawai yana gina gida ko don ya samu kaza ko don ya sayi feji wannan duka hasada ne a cikin zuciya wani ta yi za ka ga hasada ta koma daga masu gida zuwa ga yaranki mai shago mai kuɗi mai kuma shi zaka yana yi wa yaransa na shago hasada ko sai wani baka ga irin kayan da yake sawa ba yana dinka kaya kaza ko ba baka san cewa wani ya sayi mota ba ko baka san cewa yana da fili ba baka san cewa ya sayi injin nika ana masa nika to ba zai saya ba ba zai yi ba duka wannan arziki ne daga Allah ya taba dukiyarka da dukiyarka ya dauka ya je ya saya wannan shine matsala amma in ba da dukiyarka bane wani yana da tattali kuma Allah ya albarka abin da yake samu watakila ka yi iya duk abin da za ka yi na ƙayyade shi da wani abu na kuɗi amma Allah ya yi albarka a cikin abin da kake ba shi kai naka albarkarsa ga yi can iya naka
amma shi Allah ya masa albarka. Saboda zaka bashi dan dubu kaza a ganin ka, amma wannan dubu kazan ya ishe shi, yana biyan bukata kaza, yana kaza kuma yana tattalin kaza, nan da nan sai ga sun taru. Allah da ikon sa in dai ya fita zai sai fili, sai ga fili yayi sauki ta wannan gefen, shikenan sai ya saya, ya saya to sai ka hana. Sannan kuma sai gashi gini siminti ya sauko, dalilin wasu bayin Allah, shikenan in sun gama saya suka gama gini, watakila ya sai Allah ya kiyaye. Amma sai ka ce zaka yi hasada, bai kamata ba. Duk irin wa'innan abubuwan in ya tabbata mutum ya taɓa kuɗinka, to wannan wani abu ne daban. A nan sai a san cewa ya taɓa kuɗinka, sannan kuma a yi abin da ya dace a gyara. Amma bai kamata a ce kawai duk wanda kaga yana ƙarƙashinka, in kaga yana wani abu na cigaban arziki, ka ɗauka cewa naka yake taɓawa ba. A'a, ba dole ba ne wannan. Saboda haka shi yasa koyaushe idan mutane bala'i ya same su, sai Allah ya ce fama kana da awahu, ba komai za ka ji ikirarinsu ba in dai bala'in ya zo. Akwai ranar da a garin nan muka wayi gari, Allah ya kiyaye sake ganin irin wa'innan rana, aka zo garin nan bindigogi da ake ta yi, ana ta bindigogi, babu wanda za ka ji shi tun ana ji motsi gaba ɗaya gari zama ba motsi, kowa kuma baya nan a duniya. Wannan ba ƙaramin bala'i ba ne. A lokacin kowa koma yake ga Allah, kowa yana tunanin cewa Allah 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 ba mu sauki, Allah fi damu, Allah kawo sauki. Wanda yake zaune a gidansa ma yana tunanin cewa ranar kan kila ko zai mutu. Wanda ya je gurin aiki abun ya ritsa da shi, yana tunanin cewa ba zai koma gida ba. Kowa ya zama yadda ya zama. To a wannan lokacin muna komawa ga Allah. Wannan fa dan adam ne yake harba bindiga. Ina ga nan da mala'iku zan zo suna rusa, sama tana rushewa, ƙasa yana hargitsewa, duwatsu suna niƙewa kaman dutse, kaman gari. Ina ga wannan ranar ba za mu tuna ba. To fa ma kana da awahum iz za'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Ran da abubuwan da suke faruwa, duk mai tunani a cikin zai tuna cewa kai mun cika laifuka, kai ya aka yi kaza ya faru, ya aka yi muka samu kanmu cikin kaza, muna sallah, muna azumi, muna kaza, amma duk gashi nan cikin lokaci guda an zama ne kaman ba garin Gombe bane, kaman ba kasuwanci. Amma Allah subhanahu wataala da ikon sa shike dauke abu cikin karamin abu, kuma ba a ini a wannan yanayin ba, fati Allah ya canja. Ashe al'amarin ga Allah ne. Shi yasa duk lokacin da bala'i ya faru, to mutane ba za ka ji suna ikirari ba, sai dai su rinka tunanin cewa kai gaskiya mu koma ga Allah. Masu hankali sosai kuma za su rinka tunanin cewa mu din ma fa muna zunubi, zunubin mu fa yayi yawa. Gaskiya shi yasa abubuwan nan suke faruwa. In ka auna za ka ga musulmi da shi ake kaza, da shi ake kaza, da shi ake kaza. Duk abubuwan da muke ji na ta'addanci, abubuwan da muke ji na ƙetare iyaka, abubuwan da muke gani na rashin bautar Allah, yawanci mu musulmai mun yi dumu-dumu a ciki. Wani sai za ka samu jagorancin abun ma musulmai sun fi iyawa. In dai a koyar da iya yadda za a yi a saba wa Allah ne, in ka je gidajen da saɓon Allah tantagarya ya yi yawa, za ka samu masu jagorancin gurin musulmai ne yamma fi yawa. To saboda haka sai mu tuba mu gyara don mu samu sauƙi a rayuwa duniya da lahira. Ba wai iya duniya kaɗai ba, duniya da lahira. Haka nan wahalar ba iya duniya kaɗai take tsayawa ba, akwai ta a lahira. Allah ya kiyaye mu. Na'am.
Muhimmancin suran da abubuwan da suke karantarwa muhimmai ba, ina ga sai mu jinkirta gobe insha Allah ta'ala. In muka zo za mu yi bayani a takaice, sai mu ci gaba kan su lallai. Jazakumullahu khaira. Kawai shiga suran muka yi ashe muna ka ci gaba da karatu. To muna fatan Allah ya samu dace. Allah sai fama falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna almursalin. Allah sai falanas'alanna, wallahi tabbas babu shakka, maganar Allah fa ko ba rantsuwa gaskiya ce, amma ina rantsewa ne don al'adan mutane. Al'adan mutane shine in ka rantse kana bada bayani, to sukan dauki abun cewa gaskiya ne. Za ka rantse a waye ya faɗa, a wane ne ya faɗa, kuma ma ka san wato da yana bayani ma sai da ya rantse. Haka za ka jana cewa sai da ya rantse, da ya faɗa ya ce ya rantse da Allah, don na ji da kunne na ya rantse. Za ka ce a lalle magana gaskiya ce. To balle Allah da kansa ya rantse, sai falanas alanna alladhina ursila ilayhi, wallahi tabbas babu shakka sai mun tambayi waɗanda muka aika musu manzanni. Mu kenan fa, kowa a cikinmu za a tambaye shi. Falanas alanna alladhina ursila ilayhim, wallahi tabbas babu shakka, ko kaɗan karkai shakka, sai mun tambayi waɗanda muka aika musu manzanni. sannan wala nas'alannal mursalina, wallahi tabbas babu shakka sai mun tambayi su ma manzannin da muka aika su. Su waɗanda aka aikowa mu mutane kenan, za a tambaye mu manzanni sun zo, da suka zo sun isar da saƙon Allah, da suka isar me muka yi da saƙon Allah? Mun karɓa mun yi aiki da shi, ko mun zaɓi abin da muke so mun bi, mun bar abin da ba ma so, ko mun bar abin da bai daidai da son zuciyarmu ba, ko mun yi daidai ko ba mu faɗi, ko mun bar abin da in mun bi shi babu wani abu na abin duniya da za mu samu a ganin mu? Allah zai tambayi kowa. فلنسألن الذين أرسل إليه. تنبير الله كوا أجبن جماعة بين الأولين والآخرين أكوي برازنا أسكنتا دون ذاك الله ذي تنبيش دون ذاك ناك أشاشي وجن تنبير أجبن الله دولا يتيلا الله كي أيوم ثم ذاك سيدي كوي ميفات الرحمة الله تانير كوما هذا أيك الخير جارة أكيدا مزومي ما ستوهيدي باب شركة باب سابع الله بس غنغنشي كوم ريكي koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun duk abin da yake shine alkhairi, girmama iyaye ne, yin ayyukan alkhairi wa ƴan uwa ne, yin ayyukan alkhairi wa duk bayin Allah, sannan kame baki daga fadin abin da ba alkhairi ba, mu kame baki daga fadin sharrace-sharrace ko cutar da mutane da baki, domin duk wani za a tambaye mu ka fadi kaza ka fadi kaza, za a tambaye mu. A ƙarƙashin wannan ayan Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yace Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi mutane kamar yadda zai tambayi manzanni, kamar yadda Annabi Isa alaihi salam yana daga cikin wanda za a tambaya. Akwai waɗanda aka rike su ababen bauta ko aka jingina musu wasu abubuwa wanda ba daidai ba, Allah zai tambaye su ranar tashin alkiyama, su ne suka ce ayi, hatta mala'iku da wasu suka bauta musu. Wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyakum kanu ya'budun. Ran da zamu taro jama'a gaba daya sai mu ce wa mala'iku, yanzu dama wa'innan su ku suke bautawa, ku ne kuka ce su bauta muku, da sanin ku ku suke bautawa. Me mala'iku ya ce? Qalu ya ce subhanak, sarki ya tabbata ga kai, ka tsarkaka ka daukaka, wane mu? Anta waliyuna min dunihi. A ranan ba ruwan su da wa'innan wanda suka shirka da su. Anta waliyuna min dunihi, ya Allah kai ne majibincin mu, kai muke so, kai ne waliyinmu, min dunihin kuma bayan su. Kaga wannan maganan mala'iku kenan. Idan aka koma Annabi Isa alaihi salam, wa idh qala Allahu ya Isa, ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kacina lokacin da Annabi Isa Allah zai ce masa, ya kai Isa dan Maryam, shin kai ne kake wa mutane ku rike ni ni da mahaifiyata ababen bauta kuma bayan Allah? Qala shi ma Annabi Isa zai ce subhanak, sarki ya tabbata gare ka. Duk wanda aka masa tambaya wannan lokacin sai ya imauce, ya gigice, ya fadi, sai ya zama kamar ya suma, ba mutuwa ne. Wasu malamai suke cewa da za su mutu. Saboda tambayar Allah a sigar tuhuma ba karamar tambaya bace. Allah ya ce a anta qulta lin nasi, shin kai kai ne kace wa mutane ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, kace mutane su rike ka kai da mahaifiyarka kuma bayan Allah su bauta musu? Qala sai ta subhanak, sarki ya tabbata gare ka. Subhanak ya Allah, qala subhanaka ma qultu la, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, bai dace ba a ce na faɗi, wane ni in faɗi abin da ba haƙƙi na bane in faɗa? Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimtu, ya Allah in kuntu qultuhu, in dai na kasance na faɗa abin da ake faɗan nan, ya Allah tambayin nan da kamun in na faɗa, faqad alimtahu, ka sani. Ta'lamu ma fi nafsi, Allah ka san mun da yake cikin raina a boye ma ka sani. Wala a'lamu ma fi nafsi, amma ni ban san mun da yake boye gare ka. Innaka anta allamul ghuyub, ya Allah innaka lalle kai anta kai ne allamul ghuyub, masanin abin da yake boye. Inna ƙuya na faɗa ma ya Allah ka sani. Ka duba fa, ma qultu lahum illa ma amartani bihi, ya Allah duka wannan yana ta kare kansa ne, fa yake ta magana kawai a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahin min dunillah, sai ce la ba ni na faɗa ba, wane shi? Kawai zai fara ne ta subhanak, sarki ya tabbata gare ka. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, bai dace ban faɗa. Kaga in kuntu qultuhu faqad alimta, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta allamul ghuyub, ma qultu lahum illa ma amartani bihi, ya Allah ban gaya musu ba sai abin da ka umarce ni in gaya musu, iya abin da ka umarce ni iya nan na tsaya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allaha rabbi wa rabbukum,
kawai rabbi wa rabbakum, cewa ana ibudullaha rabbi wa rabbakum, ku bautawa Allah ubangiji na ubangijinku. Wannan shine abin da na faɗa musu. Wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim, ya Allah lokacin da nake raye a cikin su ni shaida ne, wanda suka yi imani sun yi imani, wanda ba su yi imani ba ba su yi imani ba, ni na san abin da suke ciki lokacin da nake raye. Falan ma tawaffaitani, ya Allah tunda ka aure na, kunta antar raiba alaihim, ya Allah kai ka san abin da suke ciki, kai ne kake lura da su, ni kan ka daure na. Tawaffaitani anan shine lokacin da ka daga ni gare ka, ka tafi da ni, ko da ma tawaffaitani na mutuwa ne bayan ya sauko an sake daukar ransa kenan. Baka ya Allah tun daga wannan lokacin kunta antar raqiba alaihim, kai ne mai ganin kai kawo din su, kai kake abunan lura da abubuwan da suke. Baka ni kam babu wani abun da na sani, kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid, kuma kai kana sane halarce kake akan komai, ilimin ka ya kiyaye komai. Baka in ni ne na sa su, ya Allah ka sani, wa anta ala kulli shay'in shahid, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk, ya Allah in zaka azabtar da su a yau fa innahum ibaduk, to su fa bayinka ne. Anan kuma sai enemy alfarma, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk, in zaka azabtar da su to fa su bayinka ne. Bai ce in tu'azibuhum fa innahum ashraku, ya Allah in zaka azabtar da su sun yi shirka da waka azabtar da su, sai bai faɗi haka ba. Sai ce in tu'azibuhum fa innahum ibaduk, in zaka azabtar da su su dai bayinka ne. Kamar misali mutum ya biyo ɗansa da bulala a guje, sai ɗan ya yi wurinka sai ka tare shi, to yana ta ma faɗa, yana ta to yaron ya yi kaza, na aike shi bai je ba, na yi kaza na yi kaza, sai eh to duk ɗaya na ji ka kam, to in ma za ka da ke yadda zai dai ɗanka ne, kaya ka kashe masa jiki. To shi ne abin da Annabi Isa yi, ya roƙi Allah rahama amma afakaice, to da tausayi irin na annabawa, ya ta in tu'azibuhu fa innahum ibadu. Amma da kawai lokacin da uban ya gaya ma sai a kwarai lalle yayi laifi, gaskiya wannan yayi laifi, sai ka turo masa kaga wannan kaga da bai bai ba baka baka ce yaron ba. To shi yasa anan Allah subhanahu wataala yayi fici yana tambayan Annabi Isa, Annabi Isa alayhi salam yayi ta kokarin kare kansa, yana ta tare da girmama Allah, sai ta in tu'azibuhum fa innahum ibadu, ya Allah in zaka azabtar da su to su bayinka ne. Wa in taghfir lahum, in kuma zaka gafarta musu, bai ce fa innaka antal ghafurur rahim ba, don a wannan gurin gashi dan yana roƙon faralaɗin amma kuma yana matukar tsoron Allah. Shi za ya ce wa in taghfir lahum, bai ce fa innaka antal ghafurur rahim ba, saboda kar ya zama ya goyi bayan su gaba ɗaya, sai ce wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, kaga bai munasaba ba. Inda a ce a larabci in ka biyo munasaba abun, kace in tu'azibuhum fa innahum ibadu, wa in taghfir lahum sai kace fa innaka antal ghafurur rahim, ko ba haka ba? To sai ce wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, sai ƙara nuna girman ga Allah da cewa in tu'azibuhum, in ka azabtar da su fa innahum ibaduk, su bayinka ne. Wa in taghfir lahum, in kuma zaka gafarta musu, fa innaka lalle kai Allah anta kai ne al'azizu, mabuwayi, duk wanda ka kama shi bai isa ya tsira ba, kai ne yau sai abin da kace fa innaka antal azizu, kai ne mabuwayi, sai sake miyarwa Allah girmansa, ya kambama shi, ya daraja shi, ya bankama shi, don Allah ya san cewa eh lalle Annabi Isa ya san shi Allah Allah. Waka fa innaka antal azizul hakim, kuma kai alhakim ne, azabtar da su din ma hikima ce, in kuma kai musu rahama ma hikima ce, kai alhakim ne, duk abin da kai akwai hikima a ciki, ko ka azabtar da su ko ka tsirar da su akwai hikima. Kan zuwa yadda yake yake bauta, yake ba adanci da maula ga Allah subhanahu wa ta'ala, inda ya dace kenan. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye Annabi Isa ga irin maganganun da zai faɗa don neman a samu a tsira. Shi yasa Allah zai ce hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidiqum, yau rana ce da masu gaskiya kawai gaskiya su za ta amfane su, masu ƙarya ƙarya ba za ta yi amfani ba. Hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidiqum, kaga nan Allah ya sassauto. Da can ayin ka lura da maganganun ayoyin farkon akwai bambanci da wannan, cewa a an ta kulta linnasi takhiduni wa ummiya, kuma ka ji sunan da ya kira shi ya Isa ibn Maryam, wa iskala Allah ya Isa ibn Maryam, a an ta kulta linnasi, kaza ko babin girmamawa ne ko malaminka in za ka yi magana da shi, za ka rinka cewa anta kaza ba, a sai ka ce antum, ya shekana antum, sai ka jam'in malaminka, saboda mai ababin girmamawa a larabci ce antum. Malam naji kaman dama haka aka faɗa, gani cewa shi ya faɗa ba za ka ce malam haka kace ba, naji kaman haka aka faɗa, kuma a cikin bayanan baya naji kaman an ce kaza ne, suka rinka kauda abu saboda mai saboda girmamawa.
to amma sai kaji Allah yana cewa a anta qulta linnasi takhuduni wa ummiya ilahaini min dunillah, kada siga akwai siga ciki amma da yake fadanci sai daga karshe sai Allah ya dawo sai sauko sai ce hada yawmu yanfa'u sadiqina sidiqu, wannan rana ne ini ne wanda yanfa'u sadiqina sidiqu. Sigar wannan magana akwai bambanci da sigar wancan magana, wannan yana nuna Allah ya sauko domin dama rahmatullah wasi'at ghadabu, rahmar Allah ta yarwace fishinsa, yanzu nan yake fishi, yanzu nan yake saukowa subhanahu wa ta'ala. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya in Allah ya sa muna raye gobe, kuma za mu faɗi ahammiyan sura da kuma manya-manyan muhimman darussan da yake cikin sura insha Allah ta'ala in muna raye. Wallahu ta'ala a'lam. Dukkan bayan abba da suka turo a suna bukatan ɗan uwa tsaya su da addu'o'i, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa kowa bukatansa, wanda suke cikin damuwa da rashin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya, wanda suke addu'a wa ƴan uwansu wanda suka rasu muna fatan Allah ya gafarta mana ya gafarta musu, wanda suke abunan mahaifinsa suna da rashin fahimtar juna da ƴan uwansa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita su, wanda suke neman da wanda yake abunan gina gida muna fatan Allah ya albarka a ciki da auren da zai yi duka Allah ya albarka, wanda suke neman abunan addu'a wa ƙanninsu Allah ya ba su mazaje na ƙwarai, Allah ya ba su mazaje na ƙwarai, mata maza kuma masu neman mata na ƙwarai Allah ya ba su mata na ƙwarai, da wanda suke addu'an wato bukatun a taya su addu'a kan zuriya tsayyiba muna fatan Allah ya azurta su da zuriya tsayyiba,
Allah ya albarka cikin zuriyar mu, ya azurta mu da zuriya tsayiba, da wanda duk kowa da irin bukatar da ya ambata. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu gaba daya. Allah, muna tawassuli da sunayenka da sifofinka na kamala. Ya Allah, ka gafarta mana kulakuran mu, ka yafe mana zunuban mu, ka gafarta mana, ka sa mu daga cikin wanda Allah ka yanta su a wannan ini mai albarka, da mu da iyayen mu da kakannin mu da malaman mu. Innaka ala kulli shay'in qadir. Duk abin da zai zama tashin hankali gare mu, Allah ya kawo mana saukin sa. Abin da zai zama nutsuwa da habakar addinin musulunci, Allah ya tabbatar mana da shi. Allah ya tabbatar mana da albarkan arziki da tattalin arziki mai albarka a wannan gari mai albarka da sauran garuruwan musulmai baki daya. Allah ya sa mu gama Ramadana muna masu halin lafiya da alkhairi, kuma ya ƙara maimaita mana ganin Ramadana shekaru masu yawa muna masu imani. Allah ya tabbatar mana da nutsuwa da kwanciyar hankali da habakar addinin musulunci da tattalin arziki a wannan gari mai albarka. Allah ya azurta shugabannin gari din da yin adalci a cikin duk abubuwan da za su yi. Shugaban ƙasar Najeriya, Allah ya ba su ikon yin adalci da su da suke shugabanci, da muƙarraban da zai samu, Allah ya ba su muƙarrabai na gari. Allah subhanahu wataala ya ta su tsaya akan adalci da yin abin da zai zama alkhairi ga rayuwar al'umma baki daya. Allah ya sa su yi abin da zai zama bunƙasa ga addinin musulunci da cigaban rayuwar al'umma. Allah, duk mai nufin sharri ko mai nufin kauda abin ko ɓata abin, ya Allah ka yi mana maganin sa. Mai nufin gyara da taimakawa, Allah ka taimake shi, shi ma kuma ka bashi ikon taimakawa. Wanda duk yake nufin adalci da kokari, Allah ka tabbatar da digadigansa, ka ƙara masa ƙarfin gwiwa. Allah, ka mana kariya, ka kare su daga duk wani sharri, ya Allah. إنك على كل شيء قدير. اللهم أعصم دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من رحمة ومغفرة وعتق من النار، فارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم قض لنا حوائجنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكفنا شر اعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اكفنا شر اعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.